Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada da lafiya. Ibrahim Kalma Ci Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 1 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da Kano labarai.
A karan farko sabbin kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400. Fiye da mutane 700 aka kama a kasar Chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja daga kashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka ce Idris Deby Itno. Haka kuma za a ji cewa jimillar kananan yara 125 ne da ke kan hanyarsu zuwa Turai na daga cikin waɗanda hukumomin Libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun Baharom.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa lallai kam zurgumin ɗan ta'addar nan mai suna Awolun Daudawa wanda ya tubo muzuru ya shika lahira.
Don wannan aya sai Allah ya gode domin ba wai sai ka dauki alkur'ani ba kai alƙawari na cewa ka wannan ta'addar ta gabashi to insha Allah wa in gidan ka saki to Allah ba zai barka ba.
Za a ji cewa ana tauka muhawara kan batun ware wasu mukaman siyasa da mata kaɗai za su yi takararsu a Najeriya.
Ƙarya ne, kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya, kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin nan nasa na adawa lafiya. Kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma a ji fallar Ramadan albarkacin watan azumi na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da labaran duniya. A karan farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar. Kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka batta za ta yaɗu cikin al'umma, in ji babban masanin cututtukan masu yaɗuwa na Amurka Dr. Anthony Fauci a wata hira da jaridar Indian Express. Ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunan illa ba za ku shiga cikin matsala. Fauci ya ba da shawarar yin kulle a India. Ya ce a zahiri idan aka yi kulle za a kasance saurin yaɗuwar cutar zai yi ƙasa. Babu wanda yake son kulle kasarsa, amma idan aka yi hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa kan annobar cutar. Mutane 18 ne suka mutu a safiyar yau Asabar a lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin India. Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya 30 daga gobarar a wani asibiti da ke Bharuch a jihar Gujarat. Fiye da mutane 700 aka kama a kasar Chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka kashe Idris Deby Itno a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a. Ƙungiyoyin fararen hula na sake sabunta kiraye-kirayen da aka gudanar da ƙarin zanga-zanga a ƙarshen mako a kasar da rikici ya kunno kai bayan kisan Deby wanda aka zargi ƙungiyar 'yan tawaye da yanzu ke barazanar hamɓar da gwamnatin roƙon ƙwariyar. Mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Masa Mutado ta ce ba a san adadin mutanen da aka kama ba bayan zanga-zangar a ranar Talata ba, kuma ana ci gaba da tsare su. Jimillar ƙananan yara 125 ne da ke hanyarsu ta zuwa Turai na daga cikin waɗanda hukumomin Libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun Baharom, in ji hukumar kula da jin daɗin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa mafi yawansu an kai su wuraren da ake tsare da su. Yaran waɗanda ke gujewa yaƙe-yaƙe da talauci ta hanyar jirgin ruwa mai hatsari zuwa Turai sun haɗa da yara ƙanana 114 waɗanda ba sa tare da masu kula da su, in ji Yusuf a wata sanarwa. Sanarwar ta ƙara da cewa mafi yawan waɗanda aka kubutar din an tura zuwa cibiyoyin tsare mutane dake Libya a cikin mawuyacin hali, kuma suna da ƙarancin ruwan sha da ayyukan kiwon lafiya. Kusan yara 1,100 ke waɗannan cibiyoyin.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, kasar gumin ɗan ta'addar nan mai suna Awalin Daudawa, wanda kwanan nan ya janye tubar da ya yi, ya sheƙa lahira a wata fafatawar da dabarsu ta yi da wata dabar a daji. Sani Malumfashi, gare ka.
Yanzu dai ta tabbata ƙarara kasar gumin ɗan ta'addar nan da ya kitsa tare da jagoranta satar ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kankara jihar Katsina Awalu Daudawa tuba muzuru ya yi. Domin ajiyar nan ne ma aka sami nasarar kashe shi a bayan da ya je ya sace dabbobin wani bawan Allah kuma har ya kashe mutumin. Sada labari ya bazu game da kisar Awalu da yammacin jiya na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar Zamfara Abubakar Bakar Dauran. Shin ko da gaske ne wannan labari da muke ji na kashe Awalu?
Daren yau ne muka samu labarin cewa shi Awalin Daudawa ya tafi ya koji dukiyar wani wanda ake tsammanin ma ya kashe wannan dukiyar. Ta nan ne shi kuma aka samu wasu wanda suke nan bisa ga rantsuwar da ya yi da Alkur'ani na cewa ya ba ta'addanci cewa ba zai sake garkuwa da mutane ba ko sata shanu ko kuma kashe mutane. Domin kamar yadda na ga maka cewa Awalin Daudawa ya yi rantsuwa da Alkur'ani na cewa lalle ya bari kuma ya kawo makamansa, ko muka yi na'am da shi aka yi masa abubuwa na arziki wanda zai tsaya kula da addininsa da iyalinsa. Amma duk da haka dan dai dauki ta dauke shi ya koma wannan daji inda ya fito da sunan cewa zai je a aurar da wasu kannansa. Sai gashi mun samu labari na cewa kuma ya sake shiga cikin wannan ta'addancin, kuma ga yadda ita addu'a ta yi aikin ta domin abu ne wanda ya rantsuwa da Alkur'ani. Dan haka shi sha'anin ta'addanci da ake yi duk wanda ya sani cewa da ke alkawali to Allah ba zai lamunce mashi ba har idan ya tada wannan alkawali. Dan haka muke kira ga al'umma na musamman da a ci gaba da addu'o'i domin duk wanda ya tsira zalunci wani da izinin Allah, Allah zai gwada masa abunsa don addu'a ba za ta faɗi ba za a kansa ba.
Shin a wani gari ne wannan lamari ya faru?
Garin Dungurun ne wannan abunsa ya faru.
To da hakan ya faru ne a kiran ka ga sauran waɗanda na tuba?
To kiran da zan yi ga waɗanda suka tuba har suka rungumi Alkur'ani domin muna da su da yawa a nan jihar Zamfara wanda sun kawo makamansa kuma sun rantsuwa da alfari na cewa sun daina wannan ta'addanci. Ina kira gare su domin wannan aya ce Allah ya gwadi domin ba wai sai ka ɗauki Alkur'ani ba, kai alkawari na cewa ka wannan ta'addancin ka fushi. To insha Allah in idan ka saki to Allah ba zai barka ba. Da haka ina kira ga al'umma su rika alkawari, to idan ka aikata sai Allah tura maka asiri. Muna kira ga al'umma jihar Zamfara da mu tashi tsaye da addu'a insha Allah Allah zai yaye mana wannan bakin ciki da muke da shi da mu da sauran
kwamishinan tsaro na jihar Zamfara. Labarin kashe Awalu ya bazu ko ina a cikin Najeriya saboda da damuwar al'umman dangane da rashin tsaro. Shin ko yaya jama'ar Zamfara ke ji game da kashe shi?
Alhamdulillah, dama shi kashen azalin akan zalunci yake karewa da cin amana. Babban abin da ya sa muke murna da wannan abu, mutumin da aka ce an yi sasance shi kuma an dauke shi cikin amintacci, yau ya saba alkawari ya tafi ya koma ma sana'a shi ta zalunci. To dama kashe azalimi kenan. Muna murna da wannan, kuma abin da muke so mu a tabbatar muna kamar yadda aka ce an kashe Buhari daji, an gagawar shi al'umma sun gani. To muna so gwamnati ta ƙara tabbatar mana da jama'a don hankalin su ya kwanta. Don sannan gabacin Zamfara abin da ya haɗa iyaka faskari da Kankara da jihar Zamfara an samu ragowa matuƙa, an samu kuma cigaba na zaman lafiya. Sannan muna kira ga wayannan gwamnatoci su sani wa mutanen ba su da amana, domin idan kuka lissafa duk garuruwan da aka yi musu asin da asin da mutanen da ke huda da su cikin gidajensu da gonakinsu ba waɗanda ba su halaka ba.
Sunana Samir Abubakar. Lalle kashe Awalu Daudawa da an kai mutanen Zamfara mun ji daɗi, domin tuban da ya yi tuban mazuri ne. Gashi Allah ya tona asirinsa, kuma mu alhamdulillah tun a baya inda an ka hito a kasuwa in mun ka je mana ɗaɗɗar muna Allah Allah da mu koma gida da wuri. To yanzu alhamdulillah yanzu kashe da an kai mun ji daɗi. Allah ya ƙara taimakon jami'an tsaro da kuma 'yan sakai.
Sabisha Abubakar Fashin Murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar Filu da ci gaban labaran duniya.
A yau Asabar bangaren da ke yarjejeniyar nukiliyar Iran da su sake komawa kan tebur a zagaye na uku na tattaunawar a Vienna da nufin dawo da Amurka cikin yarjejeniyar. Yarjejeniyar wacce ke dakile shirin nukiliyar Iran don samar da sassaucin takunkumi ta kasance cikin wani hali na rayuwa tun daga lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya fice a shekarar 2018. Raguwar abokan yarjejeniyar ta shekarar 2015 sun shiga tattaunawa tun farkon watan Afrilu don kokarin farfado da ita. An fara zagaye na uku na tattaunawar ranar Talata, kuma bayan kwanaki da yawa na tattaunawar tsakanin kungiyoyin kwararru da wakilai za a ci gaba a yau Asabar. Daga ƙarshe, da yawa daga cikin 'yan ƙasar Amurka suna cikin mutane da dama da suka mutu ko suka ji rauni a turmutsutsun da aka yi a wani bikin addinin Yahudawa a Isra'ila, in ji mai magana da yawun ofishin jakadancin Amurka a yau Asabar. Aƙalla mutane 45 da aka murƙushe har suka mutu, sannan sama da 100 suka ji rauni a cikin bala'in da ke kan gangaren dutsen Meron na Isra'ila wanda ya faru cikin tsakanin ranar Alhamis da Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ta na New York suna tuntuɓar iyalai hudu na waɗanda abin ya shafa, kuma ofishin jakadancin da ke Argentina yana tuntuɓar iyalai ɗaya.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake wayoyin rahotanninmu. Bari mu sake kadawa Najeriya, inda ake tabka muhawara kan batun ware wasu mukamin siyasa waɗanda mata kaɗai za su yi takarar su. Madina Dauda gare ki.
Kudirin dokar wacce 'yar majalisa daga jihar Abia Ikiruka Onyejoja ta kawo ya samu haɗin gwiwar abokanan aikinta mutane 100 a majalisar wakilan har da shugaban majalisar Femi Bajabiya Mila. Dokar na neman a canza sashi na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa da zai sa a samu kujeru hudu a majalisar dattawa, wato sanatoci uku daga dukkanin jihohi da kuma ɗaya daga babban birnin tarayya wanda za su kasance mata. A yanzu mata 8 ne a majalisar dattawa, sannan 13 a majalisar ta wakilai, wanda yake nuni cewa kashi 4.4 cikin 100 ne kacal suka samu shiga majalisar. Malami a tsangayar kimiyyar siyasa da diplomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bayes, Professor Usman Muhammad, yana ganin wannan kuduri ba mai yiwuwa bane.
Babu shakka kamar a fuska kamar hakan yana da kyau, amma a cikin zuci da niyya ba shi da kyau. Ni ina adawa da wannan saboda ba da gaske bane wa'annan matan suke yi. Ƙarya ne. Kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zabe a Najeriya, kuma duk sanda aka tashi zabe maza suke zaba da ƙarshe zaben mata ɗan uwansu saboda ba su yarda da su ba. Kuma ni na ga zahiri a majalisar domin akasarin matan da na gani tun 1999 da nake gidan nan ina nazari da kuma horar da 'yan majalisu, babu shakka na ga gaba tsakaninsu, ba sa ko ga maciji akasarinsu. Saboda haka ba da gaske suke bane ɗaya kenan. Na biyu, wahala kawai za a ba 'yan Najeriya saboda sai an canja tsarin mulki.
To sai dai mata da suka daɗe suna ƙoƙarin a ba su kashi 35 cikin 100 na kujerun siyasa, suna ganin wannan doka za ta zo a kan gaba. Hajiya Mariya Ibrahim Baba gogaggiyar 'yar siyasa ce, tana cikin masu wannan tunanin.
Ina fata hakan zai tabbata, tunda dai yayin da muka sani mijin ba a yi dama da mata ba fa za a riƙa tuya ne ana manta da albasa. Saboda haka wannan kujiri da za su zartar da hatta samu karatu na biyu abu ne abun farin ciki ga mata 'yan uwana. Sai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya tabbatar mana, kuma Allah ya sa muna raye za mu mori wannan abun, sai mu kuma mu zo mu matsawa mu shiga mu fita mu ga wa yara matasa wa'anda ya cancanta su shiga irin wa'annan zabe su ma su shiga su samu, saboda mu samu wakilci na mata a ƙasar nan.
Ita ma Hajiya Hawwa Bukar wacce ta taba rike mukamin shugabar mata a shehar Arewa maso gabas ta bayyana ra'ayinta kamar haka.
Ina jin abu ne mai gamsarwa, abu ne kuma da ya kamata mata tuntuni an mana wannan don mun nemi irin haka din a baya da gwamnatocin da suka shude amma ba wanda ya saurare mu to alhamdulillah mun samu wannan goyen bayan a sauran kasashen duniya ma akwai inda ake haka irin su India to in an mana haka gaskiya zamu gode
idan an yi dokar mafi karancin mata za su kasance 37 a cikin 109 a majalisar dattawa sannan a majalisar wakilai kuma za a samu mata 74 cikin 360 adada an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar wakilai Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da Isa Ali na kungiyar Fas mai fafutukanciya ya hatsin ra a birnin Accra. Akan alƙaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsuran mota inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsuran a Ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar Ghana Isa Ali ya dauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsuran a yau zamu tashi daga inda na masa tambaya kamar haka to wannan shawarin da kake magana yanda ƴan sandan kasashen turai suke yi idan mutum yayi kuskure akan hanya ko yayi laifi akan hanya sai a karbe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a kwace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsara da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara
gaskiya ne mun samu zama kallon bada tunawa kuma yanzu ba zan gaya maka idan cikin dokar kasar mu muna ba dokar kasa ba sha minti titi nan ba batun mutunci akwai wannan ciki da ake ce sport fine yana cikin doka wani lokaci gwamnati ta soma aiki kai shine ne amma don ta soma aiki kai yanda za a yi so mu ma mu soma wannan shiri amma wasu matsaloli dai ya kama na damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kuɗi wa za a ba wannan kuɗi polisai za a ba wannan kuɗi ko za a kai banki ne ko ya za a yi da wannan matsala kuma na aji sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kamar da su ma suna so su ga kamar a aje kamera kenan su bidiyo sannan ka duba kasashen turai kowane titi da ka ga kamar akwai bidiyo in dan sanda ya ce kai ne shi in kai daddama sai a buga maka shi wannan bidiyo ya ka ga irin gudun da kai ka gane amma yayi kamar wuraren mu da dama bamu da wannan kamera kenan bamu da wannan bidiyo da in mutum yayi ne shi za a yi a gwada kuma an hanka mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa ke ce kawai arbitrary arrest kaga kamar wani saboda ya yi tashi ji kan titi ko ba kai laifi ma ba ya kama ga so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin Greater Accra kenan akwai titi na wurare da yawa da yanzu aka ake mount camera da dama don bankin duniya by World Bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta gwamnati ta shirya wani gida kada command center kenan wanda ake command camera nan duka ka gane wannan kamarori ababan da kuma wannan kamera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan da zuwa December ai nisa in yaso a soma wannan shiri cikin unguwannin da akwai kamarori na gwamnati wanda za a control ya so mu duba cewa kamar yadda shirin zai yi to yanzu dai abin da muke shira da gwamnati kenan
to wata ukun farkon wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan 700 da ƴan kai sun mutu ya menene makubar kasar Ghana ta huskar hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar
yanzu mun ka duba wannan alƙalma mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alƙalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekaran da ya wuce ba mu samu rashin hakan da ba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutuci hakan da ba gari uku zuwa hudu ne yanzu hali ya kai 700 gaskiya matsala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu titi yanda za a yi in ya so ai aiki da doka ka gani ai aiki da doka yanzu gudu da muke yi kenan muke kiran jama'a saboda in mun duba gaskiya watannin da ya saura akwai bacin rai sosai Bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala mun sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a biwa su mun rashin jama'a biwa amma in dai an tashi an tsaya an aiki yanda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sanda da iya yan sanda dai sun tashi sun tsaya sun yi ake cin hanci da rashawa cikin su kuma sun ka tsaya sun ka gaya ga gwamnati kuma ta sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kira gwamnati ta yi kokari annan motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su zuwa a buɗe hanyar saboda kaga wuraren da na kira makan da duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na jama'a na tafiya from after region ga sai a je region ga sai a je region ga to kaga ciki abubuwa da nan sun ka tashi kamin su tsaya ya kai awa uku ko hudu amma to sai kaga kamar annan da suke kai nan sai kaga kamar akwai wani traffic annan kuma single lane ne to single lane shi ke kawo mana damuwa ko cikin Greater Accra Capital ma muna da wadannan matsaloli sai kaga kamar mota ta fita baya tana so ta yi sauri shi da shi ke kawo mana matsala so shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari in so a buɗe hanya
to madalla A nan ne kuma za mu dasa aya a wannan hira da muke yi. Sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar Bank mai fafutukakkiya ya tsara a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Ali Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Najeriya. Mai cewa to Allah madaukakin sarki mai kowa da komai. Kuma mai iko kan kowa yasa kashe shugaban wani bangaren ƴan fashin dajin da suka addabi al'ummomin jihohin Zamfara Katsina da Sokoto mai suna Awalin Daudawa ya zamo babban darasi ga ragowar ƴan ta'addar da suka ki gane gaskiyar magana cewa wannan mummunan matakin da suke a kai ba inda zai kai su sai dai nadama a ranar da nadamar ba za ta yi musu amfani ba Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliya Haya da Afar Kunguru da Ibrahim Lara Gapta tare da Isa Garu Taraba masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka muna addu'ar Allah ya ƙara tunawa ƴan ta'adda masu kashe mutane da garkuwa da mutane asiri mutuwar kasurgumin ɗan fashin nan Awalin Daudawa ba ta zo mana da mamaki ba fatan mu dai Allah ya kawo ƙarshen ire-iren su amin Sai kuma ra'ayin Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka kiran da ƴan majalisar dattawa da na wakilai a Najeriya suka yi na gwamnatin Najeriya ta kafa dokar ta baci kan tsaro hakan ya daidai domin a gaskiya al'ummar arewa babu abin da suke bukata kamar samar da tsaron rayukansu da dukiyoyinsu Shiko Husaini Ali Mai Gishiri Rijau ta yake salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. A gaskiya yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro tamkar babu gwamnati a kasar. Domin mu dai a yanzu haka anan karamar hukumar Rijau yan bindiga kewaye da mu suke a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karansu ba babbaka. Su kashe na kashewa su saci shanu babu wani dauki daga gurin gwamnati kama daga matakin jaha har zuwa matakin tarayya. Dan haka muke roƙon Allah ya kawo mana dauki daga wurin sa. Sai kuma ra'ayi Shehu Adamu Rijau mai cewa ɗan uwana al'ummar Najeriya game da matsalar tsaron da ke ƙara tsanani a ƙasar mu, kar mu manta da yin addu'ar neman sauki a wurin Allah, domin addu'a ita ce maganin dukkan wata matsala. Ya Ubangiji Allah, mun tuba ka ji kanmu ba dan halan mu ba, ka kawo mana mafita. Amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa ta buwa. Masu cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murnar ganin wannan rana ta ma'aikata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. Da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta wa ma'aikata rayuwarsu. Yanzu kuma ga falalar Ramadan, albarkacin watan azumi na Ramadan.
Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarkin Musulmi Bello dake Kaduna. Dangane da falalan watan azumi, alhamdulillah wata ne mai albarka, ta ne mai falala, domin a cikin shi ne aka saukar da Alkur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yana cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran, wato watan azumin Ramadan wanda a cikin shi aka saukar da Alkur'ani, kuma a cikin dai daya aka saukar da Alkur'ani. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah ba yanzu ce mene muka saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadar. To idan muka lura falalan wannan watan azumi, sai mu ga saukar da Alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama yafi kowanne wata daraja. Saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren ya fi dukkan sauran darare daraja, domin lailatul qadar khairun min alf shahr, wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu, mana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya ga haka. Sa'annan annabin da aka saukar da Alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya, sai ka ba wani annabi da ya kai shi daraja. Al'ummar da aka saukar da Alkur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuni fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya, domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce kufi, kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina. Wa ina muka samu wannan Alkur'ani? Ta Alkur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi. Shi yasa watan azumi ake so mutum ya yi ibada, ake so mutum ya zama mai tausayi, mutum ya zama mai juriya, ake so mutum ya zama mai hakuri, mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa. In an maka laifi, kai hakuri ka yafe. Makotanka ka lura da su, marayu ka lura da su, matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne, suna bukatun kulawa, a kula da su. Musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi, kai mishi mu'amala mai kyau, kai mishi murmushi. In an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi, ka ja shi a jiki, ku yi mu'amalar ku. In ya yarda ya karɓa addinin musulunci, in bai yarda ba ku yi zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A karan farko, sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce 400. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata, an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amana cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tani gabatar da shirin, da Haile Haile wanda ya haɗa sautin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.